yanke hukuncin zai zo ne mako biyu gabanin cikar wa'adin kwana 180 na ka'idar sauraro da yanke hukuncin bisa doka. Kuma ya shafi jam'iyyar PDP, Labour da APM da ke buƙatar kotun ta soke ayyana Bola Tinubu da hukumar zaɓe ta yi a matsayin wanda ya lashe zaɓen. Dan takarar babbar jam'iyyar adawa PDP Atiku Abubakar da mai bi masa baya Peter Obi na Labour na zayyana zaɓen a matsayin wanda aka nuna murɗiya da ƙin amfani ko bayyana ainihin sakamakon na'urar tattarawa da aika sakamako. Lauya mai zaman kansa Abuja barista mai nasara Kogo Umar ya ce kuma ya shari'a ta kaya duk wanda bai gamsu ba na da damar garzayawa kotun koli.
Sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya fito jaddajawalin tsarin matakai-matakai na tsarin shari'a a Najeriya. Tun daga kotu wadda take mafi karama har zuwa kotun Allah ya isa, wato Supreme Court. Jama'a suna da yanci idan shari'a ba ce musu daidai ba ko hukunci ba musu daidai ba su daga shi zuwa kotu ta gaba. Kuma ɗan ƙasa na da yanci su ma yi ƙarar su kansu jami'an da ke shari'a ɗin ko kuma su yi ƙarar kotun ko su yi ƙarar gwamnatin kanta. Duka wannan yanci ne na ɗan adam.
Kakakin shugaba Tinubu a jurin Ingelale ya ce shugaban yana da ƙwarin gwiwar samun nasara a sakamakon shari'ar. Shi kuma ɗaya daga manyan jami'an kamfen na PDP Alhaji Yusuf Dingyadi ya ce sun gabatar da duk hujjojin da suka dace don neman kawar da Tinubu daga fadar Aso Rock.
Ko kaɗan bana harfin cewar waɗannan alƙalai ba za su yi adalci ba. Bayanan da aka bayar tun daga lauyoyi har kuma da su alƙalan suka gudanar da sauraren wannan shari'ar na tabbatar da alƙalan nan za su aiwatar da adalci. Kuma dukkan ɗan jam'iyyar PDP a duk inda yake tunaninsa shi ne za a yi adalci, za a tabbatar da wannan shari'ar cewar an tafka kurakurai. Hukumar zaɓe ta INEC ta tafka kurakurai, ta yi abin da take so, ta yi aringizo na ƙuri'u, kuma ta tsaye da ɗan takarar da bai cika ƙa'ida ba. Wannan shi ne muhimmin abu.
A nasa ɓangaren, kakakin kamfen ɗin jam'iyyar Labour Yunusa Tanko ya yi zargin katse London a shari'ar, amma ya ce hankalinsu a kwance yake bisa hujjojin da suka bayar.
Kuma mun nuna mun fito da takardun da ya kamata a cancanta a rushe wannan zaben bisa kan doka da oda da kuma da ita kundin mulkin Najeriya. Saboda haka to waɗannan abubuwa ne yake sa mutane suke ta tababa a kan maganan za a wannan ita hukunci da za a zartar. Amma mun yarda cewar insha Allah wanda zasu bada zasu zanke shari'an nan za su yi shi bisa kan adalci da kuma sanin cewa Najeriya kuma ita nahiyar Afirka tana cikin wani matsayi saboda rashin adalci da aka samu a cikin gwamnatin da ake ta yi a nahiyar Afirka ba ce ma Najeriya.
Za a gabatar da zaman yanke hukuncin kai tsaye ta gidajen talabijin don biyan muradun jama'ar ƙasa. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.